Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma si kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio. Sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Hafsat Maina Muhammad,
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
A yau Talata 24 ga watan Oktoba shekarar 2017, kamar kowace ranar Talata da muke magana akan ilimi, a yau zamu magana ne akan lalacewar makarantun kwana na gaba da primary, wato boarding schools a Turanci. Za ku kuma ji wani dalili ne ke sa iyaye tsoron kai ƴaƴan su makarantun kwana.
Muna kira gari ta kware daga cikin bayan su makarantun kwana don zan ba su daya masu kara horar da yayansu yadda ya kawata, kuma yara ma sun samu lokaci na karatu da za a yi karatun dare da karatun yamma da kuma da ake abin da ke da extra curricular activities na wasannin kwallon motsa jiki da sauransu.
Wakilin mu na ilimi da ke Katsina, Zaharuddin Sani Funtuwa, ya jiyo mana ta bakin wasu masu ruwa da tsaki a fannin ilimi a jihar Katsina akan kin kai yara makarantar kwana da wasu iyaye ke yi a bisa wasu dalilai nasu.
Sannan kuma za mu tattauna da Malam Musa Zubairu, wani mai fashin bakin al'amarin yau da kullum akan wannan batu. Sai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. A Facebook da Twitter mun nemi jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku wani yanayi ne makarantun kwana na gaba da primary suke ciki a yankunanku. Ga amsoshinku. Sakon farko daga Abdulhamid Bashiru Giwasoba ya ce yau da gobe makarantun kwana na secondary a yankin arewacin Najeriya na cikin wani halin ni'asu. Matsaloli iri-iri, kama daga rashin isasshen wurin abinci, rashin malamai masu nagarta da iya koyarwa, ga rashin kayan aiki irin na science students, ma'ana koyan practical. Kai, idan za a ci gaba da lissafa matsaloli irin waɗannan ba sa kirguwa, don sai dai mu ce Allah ya sauke.
Sako na biyu kuma ya fito daga hannun Umar Adamu Katagum. Salam yau da gobe, mu dai a nan garin Katagum da ke ƙaramar hukumar Zaki a jihar Bauchi, makarantunmu na gaba da primary na gamuwa da cikas mai yawa, kamar rashin hostel da littattafai da ma rashin malamai. Aƙalla makarantar ta kai shekara 37, amma har yanzu ci gabanta na kan gaba kan baya.
Sai sakon Luka Balarabe ya ce yau da gobe, mu dai a yankunanmu makarantun kwana na gaba da primary dai ya zama wurin cin kasuwa ga 'yan kwangila, domin abincin da ake dafa ma 'yan makarantar baya ko isansu, sai dai kawai iyaye su yi ma 'ya'yansu shirin abinci, ga kuma kuɗi da iyaye suke biya, ga rashin kayan aiki da magunguna. Kai, talaka dai ya shiga uku.
Sako na gaba ya fito daga Lawali Manchester Kamba, ya ce yau da gobe, hakika makarantun kwana a yankunanmu sai dai roƙon Allah, ba isasshen abinci, ba ruwan sha, ba ingantattun malamai, ba makewayi mai kyau, inda zaka ga yaro ko yarinya ya gama makaranta amma bai iya rubuta wasiƙa ba. Kuma wallahi wannan magana ba kazafi bane, haka abin yake. Sai dai mu roki Allah ya taimaka mana, amin.
Sai kuma Abba Sa'ad Mahuta ya ce salamu alaikum yau da gobe, ni da makarantar gaba da primary a inda nake sai a hankali, sai yawan canje-canjen kayan makarantar dalibai. Ko yanzu an ce su canza kayan zuwa fararen kaya, sai ka ce waɗanda za su rinka raka gawa.
To wannan sakon kuma ya fito daga gurin Comrade Muhammad Fulka, yace a gaskiya mu a jihar Borno abin ya sha bamban, domin kama daga garin Bama, Goza, Kwandiga da sauran garuruwa duk sun koma Maiduguri. Ba zan manta satin da ya gabata ba na kai yaro na Government College da ke Maiduguri. Abin takaici shine akwai dalibai sama da 800 wanda suke SS1 kuma aji daya suke daukan darasi wanda hakan ya saba wa ka'ida da manhajar koyarwa sai dai abun farin ciki shine yadda gwamnati ta inganta wa dalibai abinci godiya ga gwamna Shatima domin yayi matakar kokari a wannan fannin sai dai kiran mu gare su shine siwa Allah ayi kokarin kawo karshen wannan fitina don dalibai su sami komawa makarantun su na asali domin ta haka ne kadai dalibai za su sami ilimi ingantacciya
Sai kuma Ismail Shehu malami yace yanayin da makarantun kwana suke a inda nake abun ban takeici ne. Ko ranar Lahadi da ta gabata na ziyarci wata makaranta zaka ga wuraren kwanciyar dalibai. Kai ka ce makarantun almajirai na kauyuka ne. Kai akwai hostel da na shiga yara ko wajen wanka ba su da shi. Sai sun shiga unguwa sun yi wanka.
Sai kuma sako na gaba daga Yahaya Magaji Hamadu Allah ya sa na fadi sunan nan daidai. Nayi makarantan kwana tun daga primary har zuwa secondary kuma ko yanzu ina kaiwa kani na ziyara a makarantun kwana. Gaskiya abin ba kyan gani, ba kyakkyawan mahallin koyo da koyarwa, ba isasshen abinci, ba kyakkyawan tsarin kiwon lafiya. Ga kwata-kwata har yanzu yara ba sa ja. Abin dai sai dai addu'a.
Allah kyauta.
Amin.
Aminu Yusuf Kari yace assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya mafi yawan makarantun kwana a jahar Gombe abin sai san barka domin suna da mahalli mai kyau suna samu abinci mai kyau daga gwamnati matsalar daya ce rashin isassun malamai da kuma kwararru
sako na gaba kuma ya fito daga gurin Adamu Musa Faga yace salam yau da gobe mu dai a nan yankin mu na jahar Yobe a baya makarantun mu mun sha fama da fargaba Sanadin yawaitar kai hare-haren ƴan ta'adda zuwa makarantun mu amma a yanzu kam komai yayi daidai
sai kuma Usman Alasan Isa yace a gaskiya yankin birnin Gwari local government Kaduna state suna barin yara ba su duba wake kwana makaranta waye baya kwana zaka ga suna fita yawo da daddare tanan yara suke komawa shaye-shaye
sako na gaba ya fito daga gurin Salisu Ahmad Madaki daga jahar Plateau Yace wallahi saboda rashin kula da ake nuna musu a halin yanzu babu yaran da yake kwanan makaranta
sai kuma Ahmad Abacha Mashina yace a gaskiya makarantun kwana na gaba da primary a yankunan mu suna cikin yanayin takura da shan wahala ga daliban da farko ba ruwan sha mai tsafta wadatacce sai daliban sun isa cikin gari suke samu ruwan sha alhali tsakanin makarantar da cikin gari akwai tazara sosai sannan a dakunan kwanan daliban ba katifu muna fatan gwamnan mu Ibrahim Gaidam zai duba ya kai daukin gaggawa
Abdullatif Ibrahim Taylor Kargi Allah ya sa na fadi sunan daidai gaskiya mu dai a nan yankin Jimaina na kasar Chadi sai godiya Allah ya mana jagoranci amin
amin to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @bakira daurawan yace haba yau da gobe yanzu haka wasu jihohin sun rufe makarantun kwana sun mayar da su je kaka dawo saboda matsin tattalin arziki
Atura Ardo yace ba yabo ba fallasa duk da shike a nan yankin mu na Adamawa da Boko Haram suka yi fata-fata da makarantun amma gwamnati ta yi kokarin wajen sake inganta su
sai daga ƙarshe @Aminu Danyaya yace gaskiya akwai gyara domin makarantun sun zama kan gaye to mun gode a cigaba da turo mana da sakonni to yanzu kuma ga Malam Zaharuddin Sani Fintuwa da wasu masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a jihar Katsina
To jama'a masu sauraro wannan shiri na yau da gobe barkamu da sake sarar da ku yau shirin yau da gobe ya tare ne a jihar Katsina inda zamu tattauna da masu ruwa da tsaki ko kuma in ce mutane daban-daban a kan yadda za ku ga wani lokaci iyaye suna dare-dare da kai ƴaƴan su zuwa makarantun kwana to a cikin wannan zaurin yau zamu ji yadda hira ta kasance tare da jami'an hudda da jama'a na ita ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina ta Salisu Lawal Kero da Nafisa Usman Katsina da kuma malami a bangaren koyar da ilimin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha ta Hassan Usman Katsina wato malam Bashir Ruwan Godiya da kuma wani shi ma malami a makarantar sakandare dake a ta Jakadawa dake a Funtuwa wato malam Yazid Ahmad Rafin Dadi to a biyo mu domin jin yadda wannan hira ta kasance
sunana Muhammad Bashir Ruwan Godiya kuma ni malami ne a sashen koyar da aikin jarida na Hassan Usman Katsina Polytechnic kuma ina shugaban kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Katsina
to ga ta malam zaka ga wani lokaci iyaye suna dan yin dare-dare da kai ƴaƴan su irin makarantun kwana to ko a matsayin ku na shugabannin kungiyoyi a jihar Katsina ko akwai kira da za ku yi ma iyaye na ganin cewa sun dan rage jin wannan tsoro
to ba shakka akwai bukatar iyaye su fahimci muhimmancin da ke tattare da kai yara a makarantun kwana
musamman dan bambancin da ake samu na kula da yara, kokarin da ake yi na ta basu irin tsari na kula da kansu, da ko dogaro da kansu, da iya fahimtar rayuwa ba tare da wani mai kulawa ba. Idan ya kai yaro makaranta, akwai tsare-tsare da ake yi na yadda zai kasance ya dogara da kanshi, ya kware, ya goge, ya san wahalhalun rayuwa, ya kuma sanya ma kanshi tunani, ya sanya kiyaye kanshi kan wasu abubuwa wanda koda bayan misali babu mahaifarshi ko kuma babu wasu masu kulawa, sai zaka zai kasance abu ne mai sauki a gare shi, yayin tafiya da rayuwar shi. Dan ba shakka kasancewar yara a kusa da iyaye kan jawo shababa, to zuwan su makaranta kwana yana rage masa launa shababa, yana sa su zama to masu iya zama da kansu, masu iya kula da kansu ko da babu masu kula a tare da su.
To su a bangaren mahukunta, ko akwai wata shawara da za a ba su na ganin cewa su suke tafiyar da irin wannan hidimar hidima ta makarantun kwana, kuma kamar iyaye suna jin tsoron kai ƴaƴansu?
To akwai kulin da kamata a yi, tunda kamata a yi shi ne ba shakka mahukunta da suke kula da makarantu, akwai buƙatar su ƙara kula da makarantun wajen samar da isassun malamai. Dan samar da isassun malamai kuma ƙwararru, shi zai ba da dama dukkan abin da ake so na kula da yaro a makaranta a kula da shi. Sannan kuma a ƙara tsaurarawa matuƙa wajen tabbatar da abin da ake kira discipline, wato horo na ɗalibai. Kuma akwai buƙatar a tabbatar da samar da tsaro na ɗalibai. Dan rashin tsaron nan shi ke jawo abin da ake samuwa kira a ce wasu barayi na haura cikin makarantun, ko kuma suna haura su ɓata yaran da sauransu. Kuma idan ka tabbatar da wani abubuwan, za ka tabbatar cewa an ba ma iyaye samun kwanciyar hankali, samun natsuwa. Sannan kuma akwai buƙatar ƙara inganta tarbiyya musamman wajen samar da malamai wanda suke masu ruhi na addini, za su tsinmu na tarbiyya ta addini. Dan mun zaba makarantun mu na gidaje, bayan yara ta sun kanta boko zai islamiyya. Idan an ce an samar da malamai na islamiyya suna darussa irin ta'alim tsakanin magariba da isha'i, ko ba na tsuwa, sai kan iyaye sun samu wannan kwanciyar hankali cewa yaran za su samu tarbiyya ta addini, za kuma samu horo da gogewa ta al'amuran zamani, za su iya tsara kansu addini su samu kansu.
To gata mallam, ya za ka nuna ma iyaye cewa shi wannan ilimi yana da muhimmanci?
To ai babban nunawa ita ce ni kai nan nayi wannan karatu na makaranta ta kwana. Ina dan karami, dan kasa da shekara 11 zan ce misali, a cikin asali na makarantar ake kira Garman Science Secondary School Benin Gwari, wanda tsakanin na da garin mu na haihuwa wajen kilomita 300 ne. Dan naje na zauna, kuma alhamdulillah kusan zan iya tabbatar maka cewa malam Zahrudin dukkan abin da na koya na kula da kai da tarbiyya ta addini a wannan makaranta ta kwana na same shi. Iya sai na zo gida, iyaye kan ƙara kula da ni, su ƙara dura min karatu, amma ba shi da abin da koya kusan annan, saboda mafi yawancin rayuwata tana nan wurin, yakan zo gida ne kawai bayan an yi hutu. Saboda haka babban koyarwa ita ce, ko kuma babban tura shi ne mutane san cewa wannan makarantu suna da matuƙar tasiri, matuƙar uba zai nashi bangare, gwamnati zai nashi bangare, malaman makaranta da shugaban makarantu su abin nasu, to abu ne mai sauƙi a samu su kyan tarbiyya. Saboda haka muna kira gare su ƙwarai da gaske, su ƴaƴan su makarantun kwana, dan zan ba su dama su ƙara horar da ƴaƴansu yanda ya kamata. Kuma yaran ma sun samu lokaci na karatu, da za a yi karatun dare da karatun yamma, da kuma da ake abin da ke da extra curricular activities na wasannin ƙwallon motsa jiki da sauransu, dukkan yara sun samu dama a makarantun na kwana. Kuma za su yi abokai, za kuma su ga cewa akwai manci tsakanin gida da makarantu da gida. Saboda haka muna kira gare su, ba shakka su tura ƴaƴan su makarantun ƴaƴan na kwana, domin samu wannan tagomashi da ake samu, kuma gwamnati ta kula da abin da kamata kula, don a samu ingantaccen ilimi da yara za su amfana.
Sunana Nafisa Usman.
To ya kike ganin mahimmancin kai yara makarantun kwana?
To ni gaskiya dai gare ni makarantun kwana dai suna da matuƙar mahimmanci. Ko ba komai yaro zai koyi abubuwa da dama a makaranta. Wani lokaci za ka ga yara sun tashi a gida ko wanki ba su iya ba, na uniform na su iyaye su yi su, amma a boarding school za ka samu yaro dole ne za ka ga wanke shi ya iya, shara zai iya, da karatu yana da lokacin da zai yi karatu da kyau, da kuma zama ga ƙawaye wanda zai haɗu da su wanda ko ba komai ba. Akwai wanda nasu sun sauke a makarantun boarding, sun sauke a Alƙur'ani a makarantun boarding, kaga wani inda a gida ne wani akwai an tura shi Islamiyyan ba zai yi ba, amma sai yana ganin wani na yi sai kaga ya dage ya yi karatun. Ko ni ina daga cikin wanda suka sauke a makarantun boarding, kaga ko ni ko na san amfanin boarding school, kuma na koyi abubuwa da dama a makarantun boarding dai suna da muhimmanci gaskiya.
To ya irin za ki ga wani lokaci iyaye suna jin tsoro na kai ƴaƴansu, ko akwai wani abu da za ki gaya masu na su kawar da wannan tsoro su kai ƴaƴansu makarantu musamman na kwana?
Ni dai abin da zan ce musu shi ne, kaga wani wasu iyayen abin da suke gudu shi ne su ce ana zalunta ƴaƴansu. Ni dai kuma ban ga zalunci a makarantun kwana ba, na riga gyara idan yaro ya yi kuskure a gyara mishi. To wata kasan uwa da ɗanta, wata uwa saboda tsabar son ita ko zagi ɗanta ma ba ta so wani yayi ballanta na ma a kai da dukansa, ba ta ma son a gyara mai kuskurensa. To irin wannan iyaye akwai su, kuma ba zan yi gare su shi ne kowa dai yana da ikon da zai gyara ma yaron ka tarbiyya ma da ma abun ba cutuwa bane a gare shi sannan wasu iyayen su kuma abin da ke sasu ne zai kai yaran su makarantun kwana shi ne suna gare kamar yaran su za su lalace
na'am
shi ne abin da ni na kasa
shi lalacewa ba a ganin ko a gida ana lalacewa
shi ne abin da ni ma na kasa fahimta
na'am
yaro wani ma a cikin ɗakin sai yake lalacewa ba ma sai ya fita ko ina ba
sunana Yazid Ahmed Ratan Dadi malamin makaranta a garin Funtuwa
to zaka ga wani lokaci kamar iyaye suna yin baya-baya da kai yaran su makarantun kwana kana ganin menene yake kawo matsalar
wato ba wai baya-baya iyaye ke yi ba babban matsalar da aka samu shugabanci ne yawanci aka rasa
na'am
shugabanci azin abin da nake san ce shugabanci game da bada abincin nan yawanci wasu iyayen ba su jin daɗi su zo su ga irin abincin da yaran su ke ci wanda yawanci gwamnati na bada kuɗaɗen nan wasu shugabannin suna dannewa ko kuma ba za su yi abin da gwamnati ce ba to kaga saboda haka wani wannan fannin abincin sai ka ji ya ce bai san danshi ya je boarding school wani kuma za ka ji ya ce saboda kazanta saboda ba dan komo zai ce makaranta ba ruwa ba kaza saboda haka gaskiya shi wanda yaron shi ko yarin shi ta zauna gida ce makaranta
to kawai mun ga kamar yanzu ana dan gyaggyara makarantun ba ganin wannan duk matsalolin da su iyaye suke cewa ana samu ta bangaren kazanta da irin cin abinci haka kamar ana gyara su
to gaskiya dole ka gane wannan ba wai magana gyara da ake gyara da gwamnati suke gaskiya daidai ko ba ana sabunta makarantu amma babban matsalar daya ce wannan su shugabannin makarantun ba a can gwamnati a can sama ba gwamnati za ta ce di yaro ɗaya ta tura za mai bi di yaro ɗaya abinci za a ba shi 300 a rana na abinci da an ya kasance ana kila ana kashe mai kasa da naira 100 ma a rana kaga abin zai zo ya ba dinga ba da matsala kenan wanda ita gwamnati saboda abin nan da yawa ba ta iya tabbatarwa ta duba ko ina da ina ta tabbatar an ba da abincin nan da kyau
na'am To ya kake ganin wancan tsarin na irin iyaye suna gani kamar ana yi ma yaran su fyaɗe shi yasa abin yake tsoratar da su
to in kace ana tsade ai wani abu ne wanda zaka iya cewa takamaimai ga inda ake tsade ba
saboda
in zan iya tuna ma akwai shekarun baya da wani abu ya faru a ƙasar Italy a Rome a Vatican kaga wanda wani abu ne wanda inda ma ake ganin ana kwatan rana wannan yancin su ma kansa ana samun waɗannan matsaloli wasu matsaloli ne wanda shi yasa dole ita makaranta ba abu ba ce ba ta malamai kadai ko kuma ta ɗalibai kadai ya kamata iyaye da kowa a sa ido saboda ai waje ne na karantarwa da koyarwa saboda haka ba wai mutum ɗaya ba shi karatu ana za a koya ma karatu ne da tarbiyya baki ɗaya to ba mutum da yake ba tarbiyyar nan ba su ma iyaye dole sai sun sa wannan hannun su a cikin wajen monitoring waɗannan makarantar
So, sunana Salisu Lawal Kerau a jami'in hulɗar jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina.
Za ka ga wani lokaci iyaye a kwanakin baya kamar suna jin tsoron kai yaran su irin makarantun kwana. To, yanzu akwai wani jan hankali ko kira da za ku mai iyaye wancan tsoron ya kawo.
To, yanzu dai halin da ake ciki yanzu ana kan gyaran makarantu musamman makarantun kwana ana gyaggyara su ana sanya duk abubuwan jin daɗi. Kamar wutar lantarki da sauran da ruwan sha da sauransu a makarantu wani dama waɗannan su ne suka manyan ƙaranci to amma yanzu an tashi tsaye kwarai da gaske wasu jihar Katsina suka fi ƙari tana gyara makarantu na musamman na kwana kaga wannan zai taimaka kuma yanzu haka maganar da nake da kai an ƙara kuɗin abinci na makarantun kwana da ana bada an ƙara kusan 25% na abin da ake badawa saboda kaga ciyarwa ma na ɗaya daga cikin abin da ke jawo hankalin anin iyaye don su tura 'ya'yansu makaranta kuma kyauta ake bada wannan abinci ba iyaye ke biyan kudin abincin yara ba gwamnati ke daukan nauyin haka nan kwanan nan yanzu haka gwamnatin jihar Katsina ta dauki malamai 1933 kaga shi ma ƙarin malamai yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara inganta koyo da koyarwa yanzu haka malaman nan an ɗauke su nan ba da daɗewa ba za a ainihin wato posting ɗinsu wato a rarraba su makarantu inda suke buƙatar malamai din dukkan makarantun mu na kwana ba wanda ba su da abin da ake ce ma fence wato ba su da shinge duk an shinge an zagaye su kuma malaman suna mai da hankali wajen kula da yaran nan gaskiya. Akwai wannan committee din kare daga.
To da ƙarshe akwai wani bayani da kake da shi na ƙashin kanka da zaka mai iyaye musamman waɗanda suke jin tsoron kai ƴaƴansu irin waɗannan makarantun kwana.
A iyaye yanzu su kwantar da hankalin su, gwamnati tana kokari ta ga cewa ta inganta harkar koyo da koyarwa. To kuma an fahimci cewa makarantun kwana suna da ainihin wani matsayi na musamman wajen ingancin karatu, don idan yaro yana makarantar kwana kaga zai mai da hankali ne wajen karatu, sauran abubuwa ba za su ɗauke mashi hankali ba. Saboda haka iyaye su kwantar da hankalinsu, idan har duk da yake dai makarantun kwanan yanzu an ɗan rage su ba kamar yadda da suke ba, amma dai kwantar da hankalinsu su da ƴaƴansu. Inda har sun samu makarantun kwana, tabbatar cewa za a kula da ƴaƴansu, kuma abincinsu da wurin kwanansu duk insha Allah gwamnati za ta kula da su.
To alhamdulillah, duka nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da muka yi da su waɗannan bayan Allah. Daga nan Katsina Zahra Din Sanufin Tuwa nake cewa mu haɗu a wani lokaci.
Aka arziki mutane dan duniya da gobe kiyama, mu tabbata kowan zamba shi da ilimi, ba mu dai ga tiri ba tai ba da shi da jaki.
Ni na raba tayin ba zan tara cin dindin nan ba.
Kanihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo lokacin sitivite at satuwan ne ba kari a duba ko barade suna sace sit to ga yanzu an kara sai yawa mallo
madalla inji wai 44 44 na me
waka
wa cikin waka ne. Okay, to mun gode Malam Zahra Din Funtuwa da wannan tattaunawa da kai, da fatan kuma wanda aka yi domin su za su amfana. To yanzu kuma ga Malam Musa Zubair mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum. Assalamu alaikum.
To ina ji layin kam.
To
ba sai an mun sake neman shi kenan. Dan ana jin shi.
Eh.
Kina jin bayanan da muka karanto da za a shafin Facebook, mutane kowa da nashi, kuma tattaunawa nan da aka yi. Ita da take cewa kamar alal misali ai wasu iyaye suna ganin tura dan ƴaƴansu zuwa makarantun kwana, anan ne yaro zai koyi yanda zai kula da kanshi, da iya wanki da wasu abubuwa. To amma kin ji kuma wasu abinda ake cewa, kuma cewa wasu makarantu ba kula.
A ina kamar ita tayi magana ne akan zamanin da.
To
yanzu kin ga zamani ya canza, amma kuma mu fatan mu ai abinda ya faru da din. Abinda yake aka gani da wanda har sake magana akai cewa
Da dawo yanzu. Amma kun san wannan makarantun kwana akwai dokoki da aka saka yanzu, ba irin yanda mu muka yi makarantun kwana ba, da za a iya koya maka, za a koya maka
dukan koko makarantun kwana kuka yi.
Ni ma makarantun kwana na yi.
To ai ni makarantun kwana da ne ma Maryam, ni zan ce miki zan iya, ba zan ma iya ba wa wani shawara ya kai dan shi makarantar da ba ta kwana.
Me yasa wakin gani?
Saboda makarantar da nayi irin Unity School ce. Muna da mutane daga Niger, Kwara, yanzu haka magana da nake miki, muna da irin WhatsApp group din nan da ake da ƴan makaranta, kake ga irin wata na da an wuna
haka gaskiya.
Ko wannan ni wannan yasa irin ka haɗu da mutane kala kala. Assalamu alaikum Malam Musa, mun same shi.
Yawa sannun mu dai, kuna lafiya?
Lafiya galau ya hidimomi.
To madalla, network yana ta mana tutsu.
Wallahi kawo. Barka da sake dawowa.
Yau sannun mu dai.
Yawa. To Malam Musa, ka ne ji maganar da muke yi, mu tattaunawa da aka yi akan makarantun kwana da lalacewarsu yanzu, da yadda iyaye suke kin kai ƴaƴansu makarantun kwana. To kai me zaka ce?
To na ɗaya dai, wato makarantun sa'a, wato san da ne kun ba lokaci sosai ba su kai ƴaƴansu.
To ai
wajen ba za da suna da kama ba fa'ida ne wajen kudi. To har kika haɗu da wasu wa'inda za su bi wanda suke gurɓata musu irin tasu tarbiyya. Sa'annan kuma za su ga cewa wata iyaye na su da ƴaƴan su za su shiga ci idan suka bar su suka je irin wa'innan makarantu na kwana. Ana
ai kuma layikin gani
ai wannan layi yana bamu wahala wata rana kuma sai a samu lafiya lau
gashi an dauko ya dauko butu mai amfani musamman game da tarbiyar yara
da komai
eh da sauran su
ni ci gaba da bani bayanin wannan unity makarantun
nan a lokacin aka dauke mu daga Katsina za a kai mu Kano to ba abin da kin ga ai in za a je makarantar kwana ta ga irin ai ta kuka ana to mu dadi muke jiki sabbi muke ji mu dadi aka dauke mu sai a kai mu Kano
gware gari
idan aka kai mu Kano zanne muke kwana a Ministry of Education ki duba ki ga lokacin duniya kun ci sance ki ko menene sance zaki ga lokacin yan kwara za su zo yan Niger za su zo yan Gongola za su zo lokacin ma ana Gongola aka zo Adamawa zaki ga state to sai a hadu nan za a kwana maza da mata fa ba kuma wanta danin shedanci
kwarai
da
gaske
wannan kwanan da ake yi shi ake so
kin gani
za mu kwana akwai wata supermarket nan kusa da wurin ai ina ga su ci ba su ci niki
yanzu ko yaya abin yake ne
ina
ma wurin ya mace
ai kamata mu tabo Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum salam Hajiya.
To kada ji ka dawo muna jin ka.
To nace miki wato wato iyaye abin da yasa kamar yanda kai mun tambaya ba su san kai ayyan su makaranta na kwana. Saboda na daya a lokacin nan suna ganin cewa kamar su ba su nan kusa ba wanda zai kula musu da tarbiyyar ayyan su yanda ya kamata. Kuma ana samun wato tarihi ko kuma wato a yanayi wanda yaran da aka tura din saboda rashin kula da rashin sa ido na waɗansu wanda aka ba su alhakin kula da yaran sai a bari je su haɗu da waɗansu abokai a wannan wurare ya zamanto cewa irin halin rayuwar yaran nan ta canza idan yaran ka wata kila ya bar gida bai shaye-shaye yana iya dawowa ka ga yana shaye-shaye saboda wata kila makarantar ba ta ɗaukar hukuncin da ya kamata ba ta sa ido yanda ya kamata sannan akwai abubuwa kuma na tsaron lafiyar su yaran. Yanzu ya zamanto cewa wato sha'anin tsaro ya zamanto wato ruwan dare game duniya wanda ya zamanto ko ina kake kana tsoro kana tunani kana fargaba kana tararrabe irin halin da ɗanka zai shiga banda wannan kuma akwai abubuwa na rashin lafiya na kula da lafiya wato na jiki na su yaran ɗaliban da suke wajen don idan annoba ta kama za ki ga cewa wato iyaye sun sha wahala an samu irin waɗannan matsaloli na annoba da take kama yaran su sa'annan kuma akwai wato uwa uba wato irin tsari wato na wato yanda su ɗaliban idan aka kai su makarantar iyayen suna wato samun wato wani kokonto na cewa wato kamar irin bullying da ake magana wato irin
cin zarafi
wanda zai zamanto cewa har ya karkatar da yaron daga irin tunanin shi daga irin al'adan shi daga irin wato ladubban da aka yi masa a gida ko kuma ta cutar da shi ta fannin jikin shi to duwaye na abuwa suna cikin abubuwan da iyaye suke ganin cewa wato ba a kai wato ba za su kai ƴaƴansu a wannan makaranta ba don maganan ba da abinci da sauransu wannan ƙananan abubuwa ne amma in ka duba wannan su ne muhimmai ginshiƙen abubuwa wanda iyaye wanda duk uba ko uwa idan tana tunani shi ne za ta yi tunani a kai ta ga cewa ƴaƴanta sun ba su kai ƴaƴansu irin makarantun kwana ba kuma makarantun kwanan nan in aka lura wato akwai abubuwa da suka kawo duk taɓarɓarewar wannan kin ga in kika tuna. Akwai sanda za a bada kuɗaɗe ko na abincin ɗalibai ko na aje a sai magani a kai asibiti ko a bada tsaro ko a bada wasu abubuwa sai ga wanda aka ba alhakin wurin tun daga ma'aikatun ilimi har zuwa makarantun mutane sun kama kuɗaɗen nan sun bi ta kansu
lokaci ba zai babu ba
Malam Musa Zubairu
wallahi ya dauko maganganu masu amfani
ki san nace Maryam kila za a ce ai mun yi son kai mun kawo Katsina to ba wai mun yi magana Katsina ne amma abokan yadda masu sauraron mu suka fadi kowa da su sa maka tambaya yankunan ku dan mu ji kowa yadda yanke su yake
maudu ne da za ya kamata za mu tsara shi
insha Allah sati mai zuwa za mu je bayanin gwamnati daga bakin bangaren gwamnati su kuma wanda tadadi suke
ga makarantu ba malamai da sauran su
ne wannan satin ba zai ishe ba kade mu gama ba
haka ne kam
to
kam ko za mu tashi shi ko
lokaci yayi
sai kuma
to duka annan muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin
Maryam Bashir Bagaje
da Hafsat Maina Muhammad sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da engineer mu Mr. Pete ni Safina ta sada su dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ku huta lafiya
Muryar Amurka yau ta tantance da yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalaci.